To jama'a sashen Hausa na murar Amurka ne a nan birnin Washington DC yake jin daɗi da kuka lalubo mitocinmu da suka haɗa da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. A Niger ana jin mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da niya a birnin Kwanne kenan sannan a Ghana kuma a Alpha Radio da ke Kumasi. Bayan duka wannan ana samun mu kowace a duniyar gizo a voahausa.com ko kuma sashen Hausa.com. To tare da fatan ku mun lafiya kamar da muke a nan Washington DC Ali Mustafa Sakwato ne tare da Mahmud Lalo muke tabbun ku ga shirinmu na yanzu.
Kin ga kowa a nan hankalin shi ya tashi ba mai zuwa gona ba mai zuwa koyina kasuwanci ma mutane hankalin shi sun tashi.
To wani abun tashi hankali ne ya faru a Abuja a yau za ku ji ko menene kuma ko bayan su muna da wani rahoto na musamman kan harkar shaye-shaye da matasa ke fama da ita. Sannan tun da yau juma'a ce za mu bude kofa da kuma kunnuwanmu mu ji irin ra'ayoyi da sharhu nan da za ku cika mana su tun da yau ku ne masu zaɓar batutuwan da za mu taɓa. Amma bari in bar Mahmud ya ba ku labarai da kuna.
Jama'a assalamu alaikum. A yau juma'a wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman da aka naɗa kan rikicin Siriya ya bayyana cewa akwai alamun da ke nuni da cewa mutane za su shiga mummunan yanayi na kuncin rayuwa idan har gwamnatin ƙasar ta Siriya wacce ke samun goyon bayan Rasha ta kai farmakin soja arewa maso yammacin lardin Idlib. Stephen de Mistura ya ce haɗarin da ke tattare da kai harin a yankin a bayyane yake kuma za a zubda jini sosai. Kusan mutum miliyan uku ne ke zaune a lardin waɗanda rabinsu sun fice ne daga gidajensu a sauran sassan ƙasar ta Siriya. Suka nemi mafaka a wurin wanda yanki ne da aka keɓe da ba a rikici a cikinsa wanda kuma ya haɗa hadda wani yankin Aleppo da lardunan Latakia da Hama da mutanen suka je neman mafaka. Daga cikin mazauna yankin na Idlib miliyan uku, miliyan ɗaya duk ƙananan yara ne. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama da aka daɗe ba a ji ɗuriyarsa a fagen siyasar ƙasar ba tun bayan da ya kammala wa'adinsa na ƙarshe ya shiga fagen cece-kucen da ake yi a yaƙin neman zaɓen tsakiyar wa'adi da za a yi a watan Nuwamba inda ya aike da wani saƙo a taƙaice wanda ke cewa akwai buƙatar mutane su fita su yi zaɓe saboda makomar siyasar ƙasarmu ta dogara ne a kansa. Obama ya ƙara da cewa idan ka kalli irin labaran da ke fitowa daga kafafen yaɗa labarai za ka san cewa wannan zaɓe daban yake domin irin muhimmancinsa. Yana mai cewa sakamakon abin da zai biyo baya yana da haɗari idan ɗayanmu ya zauna a tsakasaki ya ce babu ruwansa. Tsohon shugaban na Amurka ya yi waɗannan kalaman ne a gaban ɗaliban wata jami'a da ke jihar Illinois inda aka rama shi da wata lambar yabo ta bin ƙa'ida a harkar gwamnati. A yau juma'a sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya haɗu da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da wasu manyan jami'an ƙasar ta Afghanistan ciki har da babban jami'in gwamnatin ƙasar Abdullah Abdullah. Shugaba Ghani ya faɗa a wurin taron cewa batun dakatar da hare-haren da dakarun Afghanistan ke kaiwa akan sojin ƙungiyar tsaro ta NATO shi zai zama muhimmin batu da ƙasarsa za ta mai da hankali a kai. Shugaban na Afghanistan har ila yau ya yaba da irin matakan da Amurka ke ɗauka na faɗaɗa hare-haren sama da take kaiwa. Sakatare Mattis ya isa filin tashin jiragen sama na sojin Amurka da ke sansanin Amurka mafi girma a ƙasar ta Afghanistan ba tare da an bayyana zai kai ziyarar ba yayin da aka cika shekara guda da wani tsari da fadar gwamnatin Amurka ta White House ta samar. Duk da ƙarin har-haren da ake samu, Mattis da sauran manyan jami'an Amurka sun dage cewa tsarin da shugaba Trump ke bi a kudancin Asiya wanda aka ayyana shi a watan Agustan bara na taimakawa wajen kawo ƙarshen wannan rikici. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni na cewa an saci bayanan dubin dubatar kwastomomin kamfanin jirgin British Airways. A daren jiya Alhamis kamfanin ya bayyana cewa an saci bayanan sirri da na harkokin kudaden kwastomomi 380,000 waɗanda ke amfani da shafin yanar gizo da manhajar kamfanin wajen sayen tikiti a tsakanin ranar 21 ga watan Agusta zuwa ranar 5 ga watan Satumba. Shugaban kamfanin na British Airways Alex Cross ya ce masu satar bayanan sun nuna ƙwarewa wajen wannan aika-aika wacce kwatanta a matsayin babban laifi na mugunta da aka aikata a kan shafin yanar gizonsu. Ya ƙara da cewa kamfanin na British Airways na ɗaukan duk matakan da suka dace wajen ganin ya tuntuɓi waɗanda lamarin ya shafa domin ganin cewa an kare bayanan sirrinsu a nan gaba. Cross ya kuma bada tabbacin cewa za su maima kwastomomin nasu duk wani kuɗi da suka yi asara sanadiyar wannan satar ta bayanai. Prime Minister Japan Shinzo Abe ya ce akalla mutum 16 ne suka mutu kana wasu 26 suka bata bayan da wata girgizar kasa mai karfin maki 6.7 ta afkawa tsibirin Hokkaido da ke arewacin kasar. Masu aikan ceto wanda suke amfani da katafilolin wajen kwashe baraguzai tare da taimakon karnuka sun yi ta shiga cikin laka a yau Juma'a domin neman waɗanda suka tsira da ransu. An rufe tashar jirgin ƙasa da ke tsibirin da kuma sabon filin tashin jirage a Jiya Alhamis bayan aukuwar wannan girgizar ƙasa. Amma kuma bayanai sun ce an fara komawa aiki a yankunan. Kusan rabin al'ummar yankin da yawansu ya kai miliyan 3 na zaune babu wutar lantarki a yanzu haka. An kuma yi gargaɗin cewa lamarin ka iya kaiwa har zuwa mako mai zuwa kafin a shawo kansa.
To Mahmud Lalu ne ya kawo muku labaran nan daga sashen Hausa na Amurka nan Washington. To yan juma kaɗan za mu kawo muku rahoton musamman kan shaye-shaye da hukumomi suke famar ganin bayansa. Amma kafin sannan yanzu ga Hawwa Umar daga Abuja da rahoto a kan wani abu mai kama da girgizan ƙasan da aka ci ya auku a garin.
Ni ne mai suna Alhaji Alhassan Ahmed dan masanin fafe. Kin ga kowa a nan hankalin shi ya tashi. Ba mai zuwa gona, ba mai zuwa ko'ina, kasuwanci ma mutane hankalin shi sun tashi.
Mutane sun samu kansu cikin zulumi da zama cikin shirin ko ta kwana sakamakon motsi da ƙasa ta yi. Tamkar karamar girgizar ƙasa da ya shafi unguwar masu hannu da shuni mai tama, Asokoro da kuma unguwar Talakawa Fafe. Wannan motsi ya haddasa rushewar wasu gine-gine a Fafe, inda wasu mutane ke fargabar tsayawa kusa da dogayen benaye. Lamarin wanda ba a taba ganin irinsa ba ya fara faruwa ne kimanin kwanaki 3-4 da suka gabata. Hakimin Fafe Abubakar Ibrahim Gimba ya tabbatar min da aukuwar lamarin.
Mun ji kasan tana jirgizawa, to muna zaton ko akwai wasu kamfani ka na mine da suke ayyuka ta na fasan dutse a nan. To sai muka lura cewa a lokacin da wayan abubuwan suke faruwa tsakan dare ne. To sai muka yi ta bincike dai mu ga ko da ko wasu mutane suke aiki wannan aikin dare nan ne na kamfani, mun samu cewa babu wanda suke aikata wannan ayyukan. Sai muka lura cewa to ya kamata mu amma shi gwamnati da jami'an tsaro don a doki mataki an kuma tunda safe abinda muke kai kenan don sun zo suna bincike. Ba wani zai bada tabbacin shi cewa ga ainihin wurin da abun ta bulla wato direction din kenan. Muna dai zaman da garin gaba da take dauki da wannan karan na jirgizan kasa.
Salihu Musa Dala wanda ke cikin firgici ya shaida min cewa ginin gidansa ya tsage.
Gari ne da akwai construction company da ake blasting, sai muka tunanin kamar irin blasting
ana fasa dutse
kamar wannan fasa dutsen ne. Ya ci gaba sai muka tabbatar da ba fasa dutse bane ba, saboda idan dutse ne sukan nuna alama za su fasa wannan dutsen kamar dan jiniya haka ko kararrawa ka mutane su gudu. To wannan unexpected ne kawai muka ji shi karfe 9 na dare. Ina zaune a daki ni da iyali na, abin ya kare wannan mai karfi wanda dukkan mu sai da muka fito waje, gini na wallahi har ya tsage.
Ya kan kai kamar minti nawa idan ya fara?
Ba za a iya cewa ga lokacin da yake kaiwa ba, saboda zai yi ne kawai lokaci daya dum inda ya fara, yakan kai minti 3-4 wani lokacin har 10 yana yi a hankali sai ya guda daya mai karfi. Kana tsaye zaka ga ka girgiza, yara idan suna kusa da kai masu zo jikinka da gudu suna kuka.
Duk da cewa wasu daga cikin al'ummar yankin na ganin kamar duwatsu ne ke gyara zama, amma sun yi kira ga gwamnati da ta shigo ciki domin dubawa tare da gano musabbabin al'amarin da kuma bin hanyar da ta dace domin kare rayukan al'umma. Hukumar bada agajin gaggawa ta Abuja ta fitar da sanarwar shirin kota kwana na tallafawa al'umma da shawartar waɗanda suka samu kansu a cikin gine-gine su fake a ƙarƙashin tebura, waɗanda ke waje kuma su tsaya a fili nesa da inda wani ƙarfe ko ice ba zai same su ba. Hawwa Umar Udubo, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To gaishe kawa, yanzu karfe 5:21 na la'asari yafi a nan Washington DC. Yau me yake ci muku tuwa ƙwarya ne, kuma wani ra'ayi ne kake da shi da ka karkar ka bayyana wa duniya? Nan da 'yan mintoci kaɗan za mu buɗe layukan mu domin mu jira yanku a kan waya. To amma kafin sannan, bari tukuna Ibrahim Abdulaziz ya gama gaya mana illar shaye-shaye.
haka ma yana ɗaya daga cikin wuraren nan da ake wannan hada-hadar abin da suke kira kayan aiki. Ya sunan wajen oga?
Sunan wurin temple dai ake kira, kuma wannan kayan aiki ne suke wuri duka. To kayan ayyuka dai wanda za a zo a siya a je ana ɗan taimakawa yana supporting a wurin aiki. Kaman kwayoyi mana irin su tramol, vetra, duka dai su diazepam duka akwai a wurin. Yan mata ma suna dai ɗaya.
Wani matashi da ya buƙaci na sake sunansa ya fa bayyana irin kwayoyin da suke afawa.
Su tramol, su exol, muna shan shi ne saboda mu samu lafiya mu je daɗin aikinmu. In ba mu sha ba ba mu jin daɗi, kamar tramol ɗin nan mun sha na warware mana jiki, exol ɗin nan kuma an ba mu ji hankalin mu a kwance kawai mu bugu mu karɓi muna ayyukanmu harkar mu ba matsala. Mun riga mun saba in ba mu samu magani ba za mu samu iya aikin, ba za mu samu ƙarfin jikinmu ba.
Sai dai kuma matasan sun alakanta matsalar rashin aikin yi a matsayin abin da kan jefa su yin tu'amuli da kwaya.
Yana haɗe da rashin aikin mata, in mutum ya samu abin yi kaga ba zai kula wannan ba, amma rashin aikin ya sha hankalin shi zai kwanta zai rika tunanin wani abu zai ɗebe mishi kewa.
Yanzu haka dai a jihar Adamawa kamar wasu jihohin kasar hankulan iyaye fa a tashe yake game da matsalar shan kwaya.
Bun ya zama musu zaka ga yau ko nan da wata sai kaga yaro yana tafiya kafin dai sai kaga ya tube wando yana tafiya gindin banza. To abun din ya zama gama gari don da hali a haɗu a taimaka ga man gwamnati ya taimaka yadda zai za a cire mana yaranmu su daina shan kwayan.
Sai hankalinmu yana tashi, ba ma jin daɗi mu dai muna nan kan addu'a. Yanzu ka duba fa yaranmu na yanzu nan duk sun lalace, ba kin gani yaro dai ka ganshi yana ta galgalgal a kafa adali.
Kamar yadda jami'an hukumar yaki da shan miyagun kwayoyi ta Najeriya NDLEA ke bayyanawa, ana fa samun ƙaruwar masu sha da mafatocin miyagun kwayoyin. Alhaji Hassan Abdullahi Zungeru da ke zama kwamandan hukumar ta NDLEA a jihar Adamawa ya ce masu wannan bakar sanar sun fa fito da wasu sabbin dabaru.
Ƙaruwa yake yi saboda ta ɓangaren hada-hadan. Wallahi suna ƙara ƙaimi, suna yanzu suna amassing weapons, suna challenging namu, suna facing namu. To the extent that suna kashe mana yara, kuma a sanadiyar haka that means suna associating da waɗansu ƴan baranda, suna samun more sponsorship daga cikin al'umma, shi yasa abun nasu ya ƙara ƙaimi. Dama muna bin juna ne, in sun fito da wannan method ɗin mu ma fito da wancan method ɗin, amma hakikanin gaskiya hada-hada ya ƙaru kuma sha ma ya ƙaru. Saboda in ka duba tunda aka soma siyasar nan, ƙananan yara matasa sun shiga shaye-shaye, wasu ba su taba sha ba, wajen bangar siyasa ake koya musu irin wayannan abubuwa.
Kamar yadda jami'an NDLEA suka tabbatar, su ma matasa ƴan mata ba basu a baya ba wajen afa kwayan.
Sannan a hankali daga zo mu je party, zo mu je wurin biki, a nan ne ake koya musu. Wata ma sai ka ga an waye gari saboda masoyinta bai son ta, ya nuna mata wani ɗan kiyayya sai ta ce wai me za ta sha ne ta yi bacci, kullum tana tunanin wannan. To kaga kawaye
yanzu haka ma kungiyar addini su ma sun fara bada nasu gudumawa. Sheikh Abdullahi Balalo, shugaban kungiyar Izala a Najeriya, ya ce dole fa a haɗa hannu don faɗakar da matasan.
Kwakwalin matasanmu ya zamanto kwakwalwarsu ta rikice da shan kwayoyi, to kamar an cutar da rayuwar al'umma, saboda matasa su ne ƙashin bayan al'umma. Don haka mun ɗauki mataki kan ba abin da zai canja waɗannan matasa ga barin shan kwayoyi. Wasu ma har turorin bayan gida suke sheƙa don su bugu, wasu su sha petrol, wasu su sha magunguna iri-iri daban-daban. Kuma mun lura akwai sakaci na gwamnati, domin wuraren da ake sai da waɗannan abubuwa sun gwamnati ta san inda suke.
To sai dai kuma gani yadda harkar sai da kwayan ke ƙara haɓaka tsakanin matasa, ya sa wasu iyaye tashi tsaye ta hanyar sa ido a wuraren da ake sai da magunguna.
A dinga lura kowanne yaro in ya shiga, a dinga gani mene yake yi. Idan muka gani haka sai a gaya ma hukuma.
Kafa musu dokoki dai su sa mana hankali, su taimaka mana, su masu chemist din ma su taimaka mana.
Hakanan a wajen wani taron fadakarwa, masana sun fa danganta matsalar shan kwaya da zama dalilan taɓarɓarewa haka tsaro a kasar.
Mun samu wannan jawa hayan damuwa a the social problem da muka samu na farko shine kwaya.
Fata dai shi ne Allah kawo ƙarshen wannan matsala da ke neman gagarin kundila. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz da kokari ɗaya daga cikin ma'aikatan masu sashen Hausa na murya Amurka da zada aka yi masa rasuwa za mu yi ta'aziyya kafin mu rufe shirye-shiryenmu na yau. To magana shaye-shayen nan tana ɗaya daga cikin abubuwan da in kun ga dama kuna iya taɓa ta idan muka buɗe muku layukanmu na wayoyi wanda za mu yi a yanzu.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To kafin ku fara mana magana muna so mu kara jan hankalin masu kira da cewa da Allah idan an kira a yi magana cikin natsuwa da kwanciyar hankali kada a ihu kuma a yi sauri a yi magana da za a yi don a bai wasu dama su ma su samu shigowa. To ba da bata lokaci bari mu je Kano mu ji da wa za mu fara. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Barka da dare.
Barka, wane ne?
Yau mai magana Danjuma mai shago ko kai a karamar hukumar Kanya da ke jihar Kano Najeriya.
To mu je malam Danjuma mai ke cikin ka yau?
Yau to ni abin da ke ciki na irin alƙawarin da gwamnan mu ta jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya mana lokacin zaben 2015 na hanyar Mudu wacce ta tayi daga Kanya zuwa garin Shanono ya mana alƙawari zai mana wannan hanya. To shine nake tunatar mai ina wannan alƙawari yayi.
To madalla to
ba ya manta ba wannan alƙawari. To da Allah da Annabi ya daure ya taimaka mana da wannan hanya da ya mana alƙawari da Kanya zuwa Shanono.
To muna fatar gwamnan jihar Kano ya ji wannan roƙo naka malam Dajiwun. Bari mu je Katsina nan kusa da Kano. Katsina, waye daga Katsina?
Abdurrahman Bala ne, karamar hukumar fure daga jihar Katsina ta tarayyar Najeriya.
To malam Abdurrahman, ina fatar ka yi juma'a lafiya, me kake tafi da shi?
Wato na kira ku ne domin bukala dankon zumunci tsakani saboda kullum ina ta neman ku same ku ba.
To haka fa, yau Allah ya bada iko a samu. To mu ma mun ji daɗi da ka same mu. To ya Katsina, me ke faruwa a Katsina?
Ni ake bayani akan shi.
Na'am, a'a, yau ka san juma'a ce, yau ku masu kira ku ne za ku faɗi abin da yake cikin ku. Na tabbata kana da abin magana, me kake son ka taba?
To masha Allah, na gode da haka dai ban shirya ba dai. Dai lokacin insha Allah na kira ku, a tashi lafiya, na gode da Abdurrahman Bala Tauri mai cibi karamar hukumar kore a jihar Katsina tare da Najeriya.
To mun gode malam Abdurrahman, bari mu je Maiduguri mu ji ko wanda ke can shi ya shirya. Waye a Maiduguri?
Assalamu alaikum. Abubakar ne.
Mana abu ka ina fata kai ka shirya wancan baka tsani ya ce bai shirya ba shi. Me kake tafi da shi? Mana abu ka.
Abin da yake tafi da shi shi ne muna so mu zandara kiranmu ga gwamnatin tarayya da ta nuna saka da nuna mai da hankali a kan tsaro a cikin jihar Borno da kewayenta.
Na'am.
Gaskiya ka ana dan samu dan matsaloli haka na tsaro.
Kamar wanda na irin matsaloli kenan kake magana. Kamar wanda irin matsaloli a bakar. Hello, kana jina?
Hello?
To, abokar ba jina, bari in je Gombe. Hello?
Hello?
Na'am. Wa alaikum salam, wane ne a Gombe?
Kana ta da magaji Wallo daga Gombe State of Local Government to vote.
To malam magaji, barka da wani, me kake da shi kai kuma?
Eh, me nake da shi, ina so gwamnatin jihar Gombe, Alhaji Ibrahim Hassan Dangumo da Sanata Danjuma Goje. Muna da wata hanyar da suke damu daga sanya sarawa zuwa sanmu da ajiya bajol da garin foli ta fito hanyar kashi da taimaka da wannan hanya.
Me yasa
Allah don Allah muna roƙon gwamnatin jihar Gombe taimaka san da
ranki. Magaji, me yasa mu wannan hanya muke faruwa da wannan hanya? Bata da kyau ne?
Hanyar babu yadda yake tun da muke rayuwar babu kwalta yanzu ma ajeji suke aifuwa babu yadda za mu fito ciko garin mu je Gombe ko mu zo tumina babu hanya.
To Allah ya sa Allah sa zuwa
Gombe da san dangumo da Allah yana jina ko wani mai shi yana jina ko Ibrahim ko san kadan Juma Goje taimaka
amma
Maila Mu'adu Hassan. Hello.
To na malam magaji nace kafin mu samu kiran mu na gaba kun taba tuntuba hukumomi kai tsaye ba ta radio ba
sun mun tuntuba mun ji hanyoyin da ya kamata mu bi kan don mun bi a gun ya gagara.
To Allah ya sa su ji ku. To bari mu je Taraba yanzu. Hello, assalamu alaikum. Waye daga Taraba?
Aminu alaikum salam.
To me sunanka?
Hello. Ibrahim Sallah.
To malam Ibrahim, ina fata kana lafiya, me kake so kai mana magana akai a yau?
fatan alheri ne domin na sha neman ku na fi shekara ina nema Allah bai kaddara na shiga ba sai yau.
Iko Allah ka tabbata ko kana kiran lambar da kyau.
Wallahi wallahi ina kira iya kira wallahi Allah ne dai bai kaddara ba sai.
Ko ni ka san iyaka yake da shi sai Allah ya nufa mun gode kware ko mun ji dadi da Allah baka iyo ko yau ka same mu.
Muna gaishe ka
muna gode da lanka da kyau da kyau ka ji ko.
Adalla na.
To bari mu je Katsina. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To wane ne?
Alhaji Kasim da Katsina.
Alhaji Kasim kai juma'a lafiya.
To ni abin nan ke cewa ina kira gwamnati tarayya.
Na'am.
Mutanen Najeriya sun yawa. Jami'an tsaro sun yi kada.
To.
Kowace unguwa da zaman mulkin mallaka. Kowace unguwa akwai jami'an tsaro ana yi musu dan ofis karami.
Eh.
Yanzu daga nan inda nake. In wani abu ya afku. Sai kai kike wajen rabin kilo sannan ka je ofisin yan sanda.
Amma Alhaji Kasim akwai waya ana iya kira akwai lambobin da za a kira ma'aikatan tsaro? Hello?
Akwai waya.
To.
Amma ta hanyar ko za ka ji mu?
Kwarai kuwa. Eh shine amfanin wannan dama da muke bayar ku domin ku yi magana.
Allah a taimaka gwamnati ta taimaka duk kowace unguwa ta jami'an tsaro.
To madalama. Mun gode Alhaji Kasim bari mu bar arewa mu tafi Lagos. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barka da dare.
Barka da dare. Wani ne ke mana magana?
Abdullahi Adamu ne da ke Lagos.
To mallam Abdul barka da yamma.
To alhamdulillah ayyuka.
Ya Lagos ne ke faruwa?
Ah Lagos alhamdulillah. Dan muna nan ga sai dai ruwan sama kan da Allah yake wadata mu da shi.
To alhamdulillah. To me kake so kai mana magana kai?
Yau. Wallahi dide ina mai ka muku sakon gaisuwa kuma ina yau shugaba na addu'a. General Muhammadu Buhari Allah ya kara masa lafiya ya ba shi ikon tafiyar da mulkin sa lafiya.
To amin da shi da sauran duk mutane ne
mu duniya nan bakin jama'a din Najeriya Allah ya ba mu zaman lafiya.
To amin mun gode Mallam Audu bari mu sake dawowa arewa mu je Port Harcourt. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum salam.
To dawo muke nan a Port Harcourt.
Mun lafiya.
Lafiya kalmi sunanka?
Eh Alhaji Idris daga Port Harcourt.
To Alhaji Idris me ke tafi da kai yau?
Abin da yake tafa da ni dukkan wannan tazuwan yi majalisi a kan abin da yake fulɗotinmu na tsakaninmu da China.
Na'am.
Yawwa kuma na ji daɗi da wannan al'amari.
To.
Yawwa alhamdulillah.
To mun gode Alhaji Idris bari mu ƙarƙare a Kaduna. Assalamu alaikum waye a Kaduna?
Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Shugaban masu kiran waya gidan rediyon VOA Hausa Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar Kawu Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa yana taya kamar na saman wannan babban kujera.
To alhamdulillah ina godiya ranka da kuma Allah ya kara zumunci tsakaninmu da ku wata rai ya kasance mun shigo cikin studio ɗin da kanmu mun zauna an yi labaran nan da mu.
To lalle kam yanzu da yake ka zama shugaban su baki ɗaya ya kamata ka hawo jirgin sama ka zo nan ka yi ta kai tsaye tare da mutane. Mun gode kwarai da gaske. Mun gode kwarai da gaskiya Alhaji Musa sai mun sake jinka.
Lokaci yayi da za a saurari sharhin muryar Amurka. Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Sharhin na yau zai dubi ziyarar da shugaban kamfanin da ke lura da zuba jarurruka Amurka a kasashen waje da ake cewa OPIC a takaice. David Bohigian da wasu jama'an Amurka suka kai kwanan nan kasashen Armenia da Azerbaijan da kuma Georgia domin karfafa gwiwar zuba jarurrukan kamfanonin Amurka a waɗannan kasashen. OPIC cibiya ce da ke inganta hanyoyin samarwa Amurka kudaden da za ta zuba jari a wasu kasashen. Cibiya ce da ke samar da kudade daga hannun kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu domin taimakawa wajen tunkarar kalubalen harkokin raya kasashe, kuma a yayin da take yin wannan hidima tana inganta manufofin Amurka a kasashen waje. A ranar 14 ga watan Agusta, tawagar wakilan Amurka ta Ghana da ministan tattalin arziki da bunƙasa zuba jari a ƙasar Armenia. Mr. Bohigian ne ce cibiyar OPIC tana gudanar da shirye-shiryen da za su taimaka wa ƙasar Armenia dogaro da kanta da kuma samun daidaitar al'amura ta hanyar gudanar da hidimominta babu ƙungiya-ƙungiya domin dakile ko kuma yaki da cin hanci da rashawa. Yace suna kokarin bunkasa tattalin arzikin Armenia ta hanyar zuba jari a muhimman wurare da za su zaburar da bunkasa tattalin arziki da samar da ayyukan yi da kuma samar da dawwammamin hanyoyin cin moriya ga al'ummar kasar. A ranar 15 ga watan Agusta, Mr. Bohijian ya gana da Prime Minister Georgia a birnin Tbilisi. Yace jarurrukan da cibiyar OPIC ta zuba a kamfanoni da masana'antun Georgia sun taimaka wajen samarwa 'yan kasar hanyoyin inganta halin rayuwarsu ta hanyar jaddada muhimmancin kwanciyar hankali da mutunta 'yan kasar. Mr. Bohijian ya ce kasar Georgia ta zama misalin zakaran gwajin dafin abubuwan da za su faru ko kuma suka faru a baya ko kuma yanzu, a yayin da iya gudanar da harkokin gwamnati ya bude hanyoyin zuba jarin kamfanoni masu zaman kansu da kuma yiwuwar zuba karin jarurruka nan gaba. A lokacin da ya gana da shugabannin kasar Azerbaijan da suka hada da mukaddashin ministan harkokin tattalin arziki Fuad Jafarov da daraktan cibiyar da ke inganta zuba jarurruka da lura da shiga da fitar da kayayyaki da kuma Shamel Suleiman, shugaban kungiyar raya kanana da matsaikacin kamfanoni, Mr. Bohijian ya ce kasar Azerbaijan da yankin gabaki dayanta wurare ne da ke jan hankali ko kuma Amurka ke sha'awar zuba jarurruka ta hanyar karfafawa kamfanoni masu zaman kansu gwiwa domin inganta halin rayuwa al'ummar da kuma yankunan kasar. Ta hanyar inganta zuba jarurrukan da babu kumbiya-kumbiya a cikinsu da kuma mutunta yankunan kasar, kasar Azerbaijan ta kudura aniyar inganta halin rayuwa al'ummarta. A saboda haka Amurka ke dokin yin aiki tare da gwamnatin kasar a yayin da suka samar da yanayin da suka dace wa kamfanonin Amurka samun zarafin zuba jarurruka da tattalin arziki da kuma al'ummar kasar za su ci moriya ko kuma za su amfana. Yanzu haka cibiyar OPIC ta zuba jarin kusan dala miliyan 168 a yankin. Amurka ta kudura aniyar yin aiki da kasashen Armenia da Azerbaijan da kuma Georgia domin bunkasa tattalin arziki da Amurka da yankin da kuma duniya gabaki dayanta za su ci moriya. Sharhin muryar Amurka kenan kuka gama ji, wanda ya bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Yanzu karfe 5 saura minti 3 na la'asari a Washington DC, bari mu da kuka Mahmud ya ba ku labarai a takaice kafin mu kammala.
A wakilin Ursar Dinkin Duniya na musamman da aka nada kan rikicin Siriya ya bayyana cewa akwai alamun da ke nuni da cewa mutane za su iya shiga mummunan yanayi na kuncin rayuwa idan har gwamnatin kasar ta Siriya, wacce ke samun goyon bayan Rasha, ta kai farmakin soja arewa maso yammacin lardin Idlib. Stephen de Mistura ya ce hadarin da ke tattare da kai hari a yankin a bayyane yake, kuma za a zubda jini sosai. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama da aka dade ba a ji duriyarsa a fagen siyasar kasar ba tun bayan da ya kammala wa'adinsa na ƙarshe, ya shiga fagen cece-kucen da ake yi a yakin neman zaɓen tsakiyar wa'adi da za a yi a watan Nuwamba, inda ake da wani sako a takaice wanda ke cewa akwai buƙatar mutane su fita su yi zaɓe saboda makomar siyasar ƙasarmu ta dogara ne a kansa. Obama ya ƙara da cewa idan ka kalli irin labaran da ke fitowa daga kafafen yaɗa labarai, za ka san cewa wannan zaɓe daban yake domin irin muhimmancinsa. A yau Juma'a, sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya haɗu da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da wasu manyan jami'an ƙasar ta Afghanistan, ciki har da babban jami'an gwamnatin ƙasar Abdullah Abdullah.
To a gaishe ka Mahmud, to kamar da na ga muku dazu an yi mana rasuwa a nan sashen Hausa na murya Amurka, kuma ba wani bane shi shugaban sashen Hausa ne Leo Kayan, kanwasa Chinda Emmanuel ta rasu dazu dazu a Abuja, don haka muna musu juyayi, muna musu kyakkyawar fatar Allah ya sanya wannan rashi da aka yi kuma ya bada hakuri. Yanzu ka a madadin shi Mahmud da Julie Leather da dukkan masu sashen Hausa na Amurka, Ali Mustapha Sokoto ne ke muku ban kwana da fatar a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Don ba ku lafiya, sai an jima.